da muke gabatarwa a ranar Juma'a tarihin magabata na kwarai don mu yi koyi da su. Yau insha Allah kamar yadda Mala Aminu ya gabatar za mu tattauna ne akan ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Mas'ud, da muna ta magana ne akan mata. To yanzu za mu taɓa wasu daga cikin manya-manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abdullahi ibn Mas'ud ana masa alkunya da Abu Abdurrahman, alkunyarsa Abu Abdurrahman, mahaifiyarsa ana ce da ita Ummu Abd, Ummu Abd, shi yasa ake ce da shi Ibn Ummi Abd, Ibn Ummi Abd. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya matso da shi, kusa da shi kwarai da gaske, kuma shi ma ya kusanci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Abdullahi ibn Mas'ud ya musulunta kafin manzon Allah ya shiga gidan nan na Darul Arqam ibn Abil Arqam, wannan gida na tarihi da aka yi ta gwagwarmaya sahabbai suka ta zama tare da manzon Allah kafin musulunci ya samu ƙarfi. To shi tun kafin lokacin ma ya musulunta. Ana cewa shi ibn Mas'ud kusan shi ne mutum na shida a musulunci gaba ɗaya, a duk duniya shi ne mutum na shida da ya fara musulunta, kuma ya yi hijira zuwa ƙasar Habasha. Hijiran nan duka guda biyu, za ka ga yawanci sahabban da suka fara musulunta za ka ga sun halarci wannan gida, wato hijira na Habasha guda biyu. Sannan ya je yaƙin Badar da shi aka fafata, sannan kuma dukkan yaƙuƙuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je, Ibn Mas'ud ya samu halatta. Abdullahi ɗan Mas'ud ya shahara da hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ta yadda shimfiɗan manzon Allah filansa da yake, wato yake shimfiɗa kansa da shi kullum, Ibn Mas'ud yake riƙe masa matuƙar an yi tafiya. Aswakin annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Mas'ud shi ke riƙe wa annabi. Takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Mas'ud shi ya shahara, shi yake riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ruwan tsarki da ruwan alwalan annabi a duk sahabbai waɗannan abubuwa da na irgama guda biyar Ibn Mas'ud shi yake riƙe su. Filan annabi sallallahu alaihi wasallama, aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ruwan alwalan manzon Allah da na tsarkinsa, Abdullahi ɗan Mas'ud shi yake ɗauka, yake riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsafar hidima. Kuma ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi kama da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ɗabi'u da halaye. Kuma ana ba da labari cewa yana cikin sahabban da suka yi kusa da annabi wajen kwafar abubuwan da annabi yake yi, fi samtihi wa dallihi wa hadihi. A sifarsa mutum ne gajere, kuma baƙin mutum ne, yana da baƙi, ba larabe ne can farisol kamar sauran larabawa. Gajere ne, siriri, sannan kuma akwai duhun fata a jikinsa, amma akwai kuma kwalliya. Hai kwarai kuwa, Ibn Mas'ud akwai kwalliya, don ana cewa kana ajwadun nasi thawban. In ya saka riga za ka ga rigar sa mai kyau ne,
sai ta hau jikin.
Kwarai kuwa, sannan kuma ga saka turare, watakila wannan ya samu alaƙa ne da abin da ya shafi wato yanayin jikin nasa. Tunda irin ƙananan mutane ka iya cewa kowa da haka, ƙaramin mutum ne sosai a ƙaddaren jiki, don haka sai ya inganta jikin nasa da kwalliya da saka turare don kada a guje shi. So tabbas ana cewa kana ahsanun nasi thawban wa ahsanuhum tiban, akwai saka turare. To kuma damun maganar tsafta da kwalliya da ado abu ne da annabi ya karantar da mutane. Saka turare ba yanda za ka zo gurin annabi ka ji ƙanshin turare ba. Mu ne yanzu za ka ga sunna turare ba a damu da ita ba, in ba za a je wani gurin alfahari ba, amma shi annabi kullum zai fita sai ya sa turare ya yi ko yaushe. Shi yasa ake jin ƙanshi a jikinsa sallallahu alaihi wa sallam. To malamin abin da yake nuna mana anan wannan tarbiyyar da ya kamata mu ɗauka ta Ibn Mas'ud, ashe duk babban mutum ya kamata a rinƙa masa hidima. Yes, wato irin wannan rayuwar da muke ciki, rayuwar reni, rayuwar rashin girmama na gaba, rayuwar rashin kimanta masu ilimi, kimanta masu shekaru, iyaye da dattawa da manyan mutane, wallahi wannan ba daidai ba ne, kuma ba inda zai kai mu illa tozar ta kanmu da wulakanta kanmu. Yanzu ka duba malam, annabi ne ya zo da cewa a girmama ɗan adam daidai da aswakin annabi, yana da mai riƙe masa aswaki daidai da takalminsa, idan ya cire Ibnu Mas'ud yake ɗaukan takalmin ba ma fa ya riƙe su ba, shi zura sai yake yi a cikin hannunsa, zura takalmin yake sai ya zura takalmin manzon Allah a damtsansa, kar ma wani ya ce ba ni in riƙe. Ruwa annabi baya zuwa ya yi sunkuya ya ɗebi ruwan alwala, ɗebo masa ake yi, dutsen da zai yi tsarki in ya yi tsuguno ƙinto masa ake a kawo masa saboda darajarsa da matsayinsa. To kuma ya koya mana duk wani mai ilimi ya kamata a yi masa wannan hidima, don haka hidima wa na gaba, mutunta mai ilimi, mutunta shari'a ne, mutunta musulunci ne, mutunta addini ne, mutunta ilimin ne, ba wai mutunta gangan cikinsa ba ne shi. Amma yanzu yadda za ka gane ƙarancin tarbiyyarmu, za ka ga malami da yake karantar da mutane ko dattijo uba a unguwa, an shiga masallaci an zo fitowa, ture-ture ake da shi a bakin ƙofa, zai sunkuya ya yi ta neman takalminsa, sai ya gaji da nema ce, kai ɗan nan da Allah duba mu ina takalmi na yake, mu zahama zahama ake ana an gije su ana ture su. Waye ne yau a cikinmu zai ga dattijo zai tsallaka titi yana tuka mota ya tsaya ya ce bari in ce saboda shekarunsa bari in mutunta shi ya zo ya tsallaka hanya ko dattijuwa? To yanzu ƴaƴanmu ma fa malam, ƴaƴan da muka haifa, ɗan da ka haifa wala ce ga baya maka hidima kuma baya so ya maka hidima, ɗan da ka haifa yana ganin ka da kaya ba zai karɓa ba. Dole sai mun yaƙi wannan mummunan tarbiyyar a gidajenmu. ‘Yar da kika haifa tana kallon ki kina shiga kicin kina wahala, kina niƙa, kina surfe, kina jajjaga kayan miya, kina ɗorawa, kina saukewa, tana ma magana, mama har yanzu baki gama abincin ba ne, kuma tana yarinya budurwa, in bata taimake ki ba wa za ta taimaka? In ‘yarki budurwa bata zo ta taimaka miki kuka yi aikin girki a gida ba, ta je ta yi a gidan wani ƙato ai, wallahi nan da ‘yan shekaru kaɗan za ta tafi gidan wani ta je ta bautu, tana cikin bacci ya ce tashi ki ɗora min shayi in sha, ƙarfe uku namiji yana iya tashi ya ce ni fa yunwa nake ji, matarsa dole ta tashi ta ce bari in shiga kicin in dafa maka. Waye ya ce a bi miji kar a bi uwa? Waye ya ce a bi miji kar a bi uba? Balwa ya fi cancanta a bi shi yanzu lokacin da kike tare da babu mijin, uwaki da mahaifinki su suka fi cancanta ki musu hidima, amma abun bakin ciki ‘ya’yan wannan zamani, ‘yan matan wannan zamani ba su san hikimar su tsaya su taimaki iyayensu a lokacin da suke tare da su ba. Wani ma sai ya ɗura mata ashir ya ce kawo kaza, kuma ta kawo, wallahi ko godiya. Malam ne, akwai masu gidan da ko godiya ba sa yi, duk abin da mace za ta yi masa wallahi ba zai gode ba. Akwai mazajen da ko gai da mara lafiya matarsa ba lafiya ba ta isa ta ce mata ya jiki ba, suna nan barkati, sai dai ki ciwon ki gama zai baki kuɗin magani, amma matsayinsa da darajarsa shi abin da yake gani wato ya fi ƙarfin ya zo ya ce yaya jikinki, to Allah ya sauke, to ya kike ji yanzu, wallahi ya fi ƙarfin wannan.
To dakta, bari mu leƙa sashen tallace-tallace kafin mu
da kulawa da manya na gaba. Malami ne idan ana baka labari irin yadda gidajenmu yau suka canja. Wato ka lura da wani abu guda. Bari mu dan buga ƴan misalai. Ina faɗa ne don iyaye su yi wa kansu ƙiyamul laili su gyara. Haka ƴaƴa su jiya. Yanzu zaka ga uba yana wahala a gida. Da ƙyar yake neman abin da zai ciyar da gidansa. Bai da rigar kirki, ba shi da abin hawa kirki, bai da wurin zaman kirki, bai da wayar kirki, bai da kaza, amma ɗansa yana riƙe wayar miliyan guda, ko ɗansa yana riƙe wayar 500,000, ko 300,000, ko 700,000, amma kuma ba lallai ne a gidansa akwai abin da za a ci ba. Ka ji wannan? Akwai 'ya'yan da saboda lalacewar tarbiyya a yau, lalacewa lalacewa iyayensu suke daka wa tsawa akan su ba su abinci. Dazu na yi magana akan kaga yarinya balagaggiya budurwa tana kwance a gida, uwarta za ta gama wahala kuma ta kira ta, ta ba ta abinci ko ma ta kai mata hadaki. Wallahi baki kyauta ba ke wannan uwar, kuma baki taimaki yarki ba. Kin isa a ɗauki abinci a kai miki, ke baki taimaka wa uwarki ba, kuma uwa ta ɗauki wannan abinci ta kai miki har ɗaki kina kwance. Ka san cewa akwai 'ya'yan da ko kwanon abincin ma in sun ci anan suke bari, sai dai uwar ita za ta zo ta tattare. Wannan lalacewar tarbiyya ta yi yawa, ta isa.
To amma dakta, baka ganin kamar akwai gudunmawa ta iyayen su da suke musu haka, ba sa nusantar da su tun suna yara cewa ga abin da ya dace, ga wanda bai dace ba?
Ai kwarai kuwa, ai didar da ka ga ɗa ya lalace irin wannan, to akwai tasirin iyayen. Yanzu uwar da za ta zo tana ce wa 'yarta hidima akan wannan, kina yarinya budurwa balagaggiya, kina kwance, ba za ki zo ki baki iya jajjaga tattasai da tumatir ba, baki zo ki wanke wanke ba, baki iya zuwa ki kaza ki kaza ba, kawai uwar sai ta rinka ɗaukar abinci tana kai mata. Ai wannan ba daidai ba ne, ai kamata a mata fada, a ja mata kunne, ta zo a yi da ita. Na faɗa na maimaita, ba ta yi miki ba, ta je ta yi wa niƙatuwa yi, ta je ta yi wa 'ya'yan ƙannen mijinta ma hidima. Ƙanin miji zai bugowa ya ce a dafa mu abinci, kuma wallahi dole ta dafa. Ƙanwar miji za ta zo ta ce kaza za a yi, kuma dole a yi mata. So ya kamata mu gyara cikin tarbiyyar da za mu koya a wannan tarihi na Ibn Mas'ud, mutum ne hadum mai yin hidima, sannan kuma an ce yana da kyauta ƙwarai da gaske. Akwai kyauta mutum ne mai bayarwa, Allah ya saka masa da alkhairi. Shi Ibn Mas'ud ya taɓa yin alƙalanci a Kufa. Ya taɓa yin alƙali ne, ya taɓa yin wato alƙalanci a Kufa, waliyal qada'a fil kufati, ko qada'a al kufa. Sannan ya riƙe baitul mal, taskar dukiya gaba ɗaya a lokacin Umar ibn al-Khattab, da kuma lokacin halifancin Usman ibn Affan. Daga baya koma Madina, shi Ibn Mas'ud Allah ya ɗauki ransa a garin wato Madina a shekara ta 32 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya yi wa Ibn Mas'ud rasuwa. Kuma an binne Ibn Mas'ud a cikin makabartar Baqi'a, yana da shekara 60 da wani abu. Wannan makabarta ta Baqi'a da ake zuwa ziyara kusa da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, hagun da masallacin manzalan, kana kallon alƙibla, to wannan annan Ibn Mas'ud yake kwance, Allah ya masa rahama. Zir Ibn Hubaysh ya yi riwaya daga Ibn Mas'ud, yace shi Ibn Mas'ud din yana ba da labarin rayuwarsa, yace har kiwo fa sai da yayi. Ya yi kiwon tumaki, ya yi kiwon dabbobi, yace kuntu gulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Ina yaro nayi wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth kiwon dabbobi. Manzo Allah wata rana sai gashi ya zo da Sayyidina Abu Bakar, sun gudo daga wato kaidin mushrikai. Sun samu labarin mushrikai suna neman su za su cutar da su, suka gudo don su ɓuya su canja hanya. Sai suka ce wa Ibn Mas'ud, ya kai yaro, ga ka mun ganka yaro ne mai hankali, da Allah kana da nono da za ka shayar da mu na wannan tumaki dabbobi naka. Sai ya ce inni mu'tamanun walastu saqikuma, wallahi ku yi haƙuri, an bani amanar wannan dabbobi ne in kula da su, ba zan iya ɗiban nonon su in ba ku ba, dan ba nawa ba ne ba. Kaga wannan yana nuna yana da amana, yana da tarbiyya, yana da amana, yana da tarbiyya. Kuma wannan yana nuna cewa duk wanda aka bashi amanar wani abu to ya kamata ya rike wannan amanar ya kula da ita. Ina yan kasuwa da ake ba su kulawa da shaguna ku zama masu amana. Ina yara matasa da ake ba ku babura na a daidaita sahu kuna tukawa ku kiyaye wannan amana. Ina direbobi da ake ba su mota su tuka ku kiyaye wannan amana. Ina waɗanda ake ba su amana dan adam malaman makaranta a kai muku yaya makaranta a biya ku kuɗin makaranta an ba ku amana ne ku kula da wannan amana. Ina sarakuna amana ce a hannunku na mabiya. Ina gwamnoni ina ciyamomi ina yan majalisu ina yan siyasa da kuke neman kujeru na shugabanci amana ce a kanku kuma wallahi sai Allah ya tambaye ku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowannen ku mai kiwo ne kuma sai an tambaye shi akan kiwon da aka dora masa.
Yanzu aka maka Allah duk waɗannan abubuwa da ka lissafo dan a daidaita da aka bashi malamin makaranta duk sai an tambaye su akan wannan
kwarai kuma la aminu
to aka maka
maimaita wannan kwarai da gaske. Duk wanda aka sai babur aka bashi da sunan ya tuka ya zo ya kawo wani abu wallahi amana ce. In yayi mummunan tuki sai Allah ya tambaye shi. In ya je ya ci kuɗin da ba nasa ba sai Allah ya tambaye shi.
To doctor kaman malaman makaranta musamman wasu daga cikin malaman makarantun gwamnati zaka yana ganin ije aiki ran da yake dama ki zuwa ran da yake dama saboda salaran da ake biyan shi shi ma ba wadatar sa yake 100% ba shi ma sai baya sauke aikin 100%
to
shi kuma wannan
to ai ka gane wani abu
na'am
ai shi aiki a bisa sharadi yake
na'am
ai kodago ne
mm
lokacin da aka zo za a bashi wannan aiki an yi yarjejeniya da shi sai da aka bashi takarda aka ce ga aikin ga kuma adadin albashin ka yadda yace ya yadda zai duk wani ma'aikaci sai da irattaba hannu ya bada acceptance letter cewa ya yadda ai shi yasa Bature yasa ake yin acceptance letter mana yayi accepting cewa abinda aka dora masa na nauyin aiki zai yi kuma ya yadda da salarin da aka dora masa zai yi dan haka tun da mutum ya yadda ya karba aiki ya yadda da wahalar aiki ya yadda da salarin aiki ba da wani uzurin da daga baya zai zo ce bare je aji ba bare je makaranta ba zai aiki ba saboda ai shi ma ba biyan sa ake yanda yake so ba yawa ake biyan sa waye ake biyan sa yanda yake so ko albashin shugaban kasa an kaje za ka cewa albashin nan kadan ne ba mai yawa bane ba ko gwamnati an kaje albashin sa waye ake biyan sa kowa ba a biyan sa yanda yake so dan adam ba zai samu iya bukatar abin da yake so ba dan haka magana cewa ba a biya na a yanda ya kamata ni ma ba zan rinka zuwa nayi ba wallahi nauyi ne sai mutum ya biya
to
nauyi ne
to doctor
yanzu kaman wani ne ai aka samu case mutuwa eh ya mutu yana karban pension sai ya mutu amma gwamnati bata san ya mutu ba kawai ƴaƴansa suka ci gaba da karban wannan pension ka san yanzu haka ake galiba to ina kira ga marayu ina kira ga ainihin wato waɗanda suke wato hakkokin iyayensu yake hannun suke karba ko ubansu ya mutu yana karban pension wallahi da zarar ya mutu ku je ku sanar da hukuma cewa ya mutu a dakatar da wannan kudin in ba ka ba kuna cin haram
to aka maka Allah wai su suna ganin yawanci wancan kudin nasu baya fitowa ne shi yasa su kuma suke karba wannan
babu dalili
na'am
sai ka bar yayin wani ya cuce ka kai ma zaka rama da cuta ai ba daidai bane
na'am
wancan da ya rike maka hakkin ka cutar kai to kai kuma kai ma sai ka zo kai wani cutar yayi cuta kai cuta ai ba daidai bane yaya mutum zai zo ya mutu kuna tara mai bala'i a kabarin sa ai ba daidai bane kuma me za ku yi da wannan kudin da haka duk dan da ya samu labari ubansa ya mutu kuma ana karban wannan kudi ya je maza gidan pension ya je ya sanar ai wallahi idan ka je su ma din ba dalle ne su dauki albashin ba wasu ma janye shi suke su ta zuba a salarin su suke rikewa gwamnati ma ba ta sani ba za a shekaru waye ana samun wasu ana rikewa na ruwanka ina ruwanka idan masu aiki ma'aikata pension suna sama da fadi suna rike wannan jita-jita ne baka tabbatar ba to kaddara ma a ce masu nai kai ina ruwanka su abinda suka yi daidai ne to kai kuma kai tunda ba su yi daidai ba kai ma sai ka zo ka maimaita wannan ba daidai bane ba dan haka ku daina rike kudaden iyayenku wai sun mutu suna karban pension sai ku ci gaba da karba wannan ba daidai bane ai duk wata ai abinda a pension yanzu a jihar Kano duk abinda ka gani wa shi zaka gani gobe ba yau an zaftare maka wancan ana ta cire kudin yan pension duk wanda ya cire maka kudi wallahi sai ya biya ka daga kan shugaban kasa zuwa kansila, duk wanda ya ci kudin ma'aikaci ko waye, ka kwantar da hankalinka a kiyama za a biya ka. In anan duniya yayi amfani da karfin da yake da shi ya janye maka kudi, wallahi a lahira bai da wannan karfin. To amma daidai ne kai kuma kai ma ka zo kana janye kudin gwamnati saboda wani ya cire maka kudi ko ya cire kudin babanka.
Wanzu dakta, kana so ka ce duk wannan salarin da ake rage wa jama'a sai an biya su kenan?
O ana rage salari?
A wai tambaya ce ya karama kai.
Awa sai ka ce ai ka da kace wai duk wannan salarin da ake rage kamar ko ana ragewa ne kenan. In ana ragewa to ni ban sani ba, amma in ana ragewa duk wanda aka cire mai kwabo, duk wanda aka rage mai salarinsa taro ba da yake ba, wallahi sai an biya shi.
Na'am.
Kaji na rantsa maka, sai an biya shi duk wanda ya cira, ya cira da yawa ko ya cira kaɗan. Mutane dai bayan Allah ne za su rayu, ko da daɗi ko ba daɗi. Mutum sai ya gama tattarewan kuma ya zo ya sauka a kan kujerar, baƙin ciki ya ishe shi. Kuma wani ba zai yafe ba, da yawansu ma ba sa yafewa. Don haka in har ana cire salarin ma'aikata, in har ana cirewa, to ina tabbatar muku ya ku ma'aikata, ina muku albishir a kiyama, in Allah ya sa da za ku tara wani ladan da ba ku tsammanin sa.
To dakta, wani in yayi gwamnati ya gama, yana ganin cewa ai ba shi yayi wannan aikin ba, gwamnati ce ta yi, saboda haka shi babu ruwansa a yi.
To waye gwamnatin ba shi bane ba? Shugaban ai shine gwamnatin, shine mai bada umarni ai ai. In yana so ai, in baya so ai. Ai malam shugabanci bala'i ne malam. Kar ka bata lokaci, wallahi malam Aminu shugabanci masifa. Kuma Allah, Allah da ikon sa, Allah ya jarabe su, ba sa son su bar shugabanci. Yanzu duk wanda yake kan kujera yana nan, yana ta tsuma, yana ta gudawa. A gigice yake. So ina fatan dai Allah ya bamu ikon koyi da kulawa da hakkokin yan uwa.
Amin.
Ah, kaga Ibn Mas'ud mutum ne mai amana kenan. To ya kamata a cikin wannan kissa mai koyi da ainihin wato ban sunan shi amana. Bayan wannan an ruwaito Ibn Mas'ud mutum ne yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake cewa laqadra ayatu sallallahu alaihi wa sallama wa ma ara illa Ibn Mas'ud min ahlihi, yace saboda tsawar kusancin da Ibn Mas'ud yake kullun yana tare da manzon Allah, yace wallahi ina ganin subhanallah kamar ni a tsammani ma, a tsammani na ma Ibn Mas'ud ma yana cikin iyalan manzon Allah. Hadisin Bukhari ne ya ruwaito shi da Imamu Muslim. Qasim ibn Abdurrahman yace muna Abdullahi ibn Mas'ud ya kasance cikin tsabar kusancin da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, takalman sa ma zura sai yake a ainihin wato a damtsa hannunsa kamar yadda na yi bayani. Wata rana manzon Allah ya zo ya cire takalman sa, Ibn Mas'ud ya dauka ya zura takalman nan ainihin wato a zura'in sa, sannan ya dauki sandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dade rigiya. Idan manzon Allah ya niyyar zai tashi, sai shi ya sunkuya hatta saka takalmi fa. Hatta saka takalmi. Ibn Mas'ud yake sa annabi takalmi, bai zai bari abu nan sai sa masa, sai jawo kafar sai zira mai. Kai wannan bawan Allah mallam ya samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Idan annabi yana tafiya da sanda, duk inda ya jingine sandar, Ibn Mas'ud yake rige ta. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allah ba mu ikon bin na gaba da mu da kyautata musu. Kuma duk wanda yake da biyayya malam zai samu alheri. Ka rubuta ka ajiye, duk yaro mai biyayya ko duk ɗalibin da yake bin malaminsa, to zaka ga sai ya fi albarkar karatu. Ko da bai daga ƙarfar kwakwalwa, to a ƙarshen rayuwarsa zaka ga zai albarka saboda ya yi biyayya. Duk ɗan da ya bi ubansa, ina tabbatar maka sai ya yi albarka. Yanzu akwai yaron da da yana cikin ɗabi'u marasa kyau, halayen da ba su da daɗi, abin ƙyama. Amma Allah da hikima irin tasa, Allah ya jarabi ubansa da rashin lafiya. Tun daga uban nan nasa ya samu ciwo, yaron ne ya samu shirya, kawai sai tare shi yake janyo uban. Rashin fitarsa gurin abokanai ya sha wiwi, ko ya sha taba, ko ya je sata, ko ya je wani ta'addanci, saboda dalilin jinyar ubansa. Kawai sai ya gyaru, sai kama sallah akan lokaci, sai kama hidima ubansa. Ubansa zai kashi akan gado, a asibiti shi zai wanki kashin. Ubansa zai fitsari, yana kwance ba lafiya. Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa.
Amin.
Yaron nan shi yake wa ubansa duk wannan hidima. Da ƙarshe uban nan ya daga ido ya kalle shi kafin ya mutu, ya ce yanzu wane kai kake min kaza? Ya ce ni ne baba. Ya ce to na yafe maka, Allah ya maka albarka. Amma kar ka manta fa sauran ƴaƴan waɗanda ake ganin mutanen kirkin ne duk sun guje wa uban, sun guje masa, ba sa iya zuwa su taimaka masa. To kaga ashe biyayya da ladabi yakan sa mutum albarka a cikin rayuwarsa. Ibn Mas'ud yayi biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Kai ya kasance Abdullahi dan Mas'ud ya kasance shi yake tada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan an yi tafiya, in za a tashi a tafi ko za a tashi a yi sallah, ba wanda zai je gurin annabi ya tashi shi Ibn Mas'ud. Kaga karewar kusanci kenan. Shi ne yake da damar ije ya taɓa annabi ya tashe shi. Allahu akbar. Sannan idan annabi zai yi wanka, idan an tafi a daji a hanya, wanka, buƙatar wanka ta kama annabi sallallahu alaihi wasallama, to shi yake ɗaukan ƙyalle ko wani abu sai ya lulluɓa annabi, sai ya juya haka. Idan ya juya bayansa sai ya lulluɓe, sai ya ɗaga har annabi ya gama wankansa gaba ɗaya. Yana bodyguard ɗin annabi, sannan kuma yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan kuma in annabi yana tafiyar ƙafa, to duk inda ka duba gefe kaga Ibn Mas'ud. Malam, wannan mutumin fa lamarinsa daban ne. Fatanmu Allah ya ba mu ikon koyi da shi, kuma fatanmu Allah ya ba mu ikon girmama na gaba da mu. Barin ɗan dakata a nan don bayanin da za mu shiga nan gaba akan Ibn Mas'ud yana ɗan tsawo, kuma naga kana ta mun barazana akan lokaci. Wataƙila ko akwai tambayoyi, sai mu nan amsa mu ƙara gaba insha Allah.
Masu sauraro za ku iya neman mu mata akan lamba 0.